وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mana yammaci na 15 ga watan Ramadan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1447 daidai da 4 ga watan 3 miladiya ta 2026 kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Juma'a na Ammar bin Yasir a daidai wannan lokaci a cikin waɗannan kwanaki masu girma domin karanta wasu daga cikin ayoyin alqur'ani da kuma jin tarjaman ma'anonin su insha Allah ta'ala yau ma kamar kullum zamu dora kamar yanda muka saba muna nan a cikin sura ta uku suratu ali imran kuma ajiya mun karanta fadin Allah ta'ala in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wato aya ta 160 daidai kuma zuwa fadin Allah ta'ala hum darajatun inda Allah wallahu basirun bima ya'malun aya ta 100 ainihin wato da 63 kenan a insha Allah yau zamu saki dakuwa dan akwai maganganu da hadisi da zamu karanta game da abin da ya shafi gululi insha Allah ina ganin aran ba zai saki dakuwa mana wa ma kana lin nabiyyin an yaqul
وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة
نعم
ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابت مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين
حسبك الله ملوك تنسركي يتي وما كان لنبي أن يقول بيداتي با جاء النبي هائنشي ba halin annabi bane yin ha'inci wa man yaghlun duk wanda yayi ha'inci ya tibi maganna yaumul qiyama zai zo da abin da yayi na ha'incin ranar alqiyama thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sannan kowace rai za a cika mata sakamakon abin da ta aikata wa hum la yuzlamuna su ba za a zalunce su ba أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ يَنْزُ وَنْدَ يَبْنِي مَنْ يَرْدَرَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ يَا إِدَيْ دَيْ دَ وَنْدَ يَدَاوُ دَ فُشِنْ اللَّهِ وَمَعْوَاهُ جَهَنَّمْ كُمَمَا كُومَ سَتَزَمَوْتَ جَهَنَّمَ وَبِئِسَ الْمَصِيرُ وَنْدَ تِرْ دَ وَنَّمْ مَكُومَ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ سُوْدٍ دَرَجَوْجِينِ أَوْرٍ اللَّهِ والله بصير بما يعملون الله مي غنن ابين da suke aikatawa ne laqad manna Allah ala almu'minin lalle haqiqa Allah ta'ala yayi baiwa da ni'ima ga mu'minai iz ba'atha fihim rasulan tunda ya aiko musu manzo min anfusihim daga cikin su yatlu alaihim ayati yana karanta musu ayoyinsa wa yuzakkihim yana tsarkake su wa yu'allimuhum alkitaba yana da su littafi wal hikmata da hikima wa in kanu min qablu duk da cewa sun kasance gaba ai koshi lafi dalalin mubin suna cikin bata mabayyani awalamma asabatkum musibatun yanzu a ce duk sanda wata musiba ta shafe ku ada asabtum mithlaiha wadda kun samar da ninkinta ga kafirai kultum sai ku ce anna hadha ta ina haka ta faru kul ka ce huwa min indi anfusikum wannan ya faru ne ta bangaren ku inna allaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah madaukakin sarki mai cikakken iko ne akan dukkan komai wa ma asabakum abin nan da ya same ku yaumal taqal jam'an ranar da kungiyoyi ko lokacin da kungiyoyin nan guda biyu suka hadu fa bi idnillah wannan abi ya faru ne da izinin Allah waliya'lamal mu'minina dan Allah madaukakin sarki ya bayyanar da mu'minai waliya'lamal ladina nafaqu ya kuma bayyanar da waɗanda suka yi munafurci wa qila lahum aka ce da su ta'alu kutahu qatilu fi sabilillah ku zo ku yaki dan daukaka addinin Allah awidfa'u ko dan kariya qalu law na'lamu qitalan suka ce da dai mun san yakin ne lattaba'nakum lalle da mun bi ku hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman su a daidai wannan lokaci sun fi kusa da kafirci fiye da kusancin su da imani yaquluna bi afwahihim suna fadi da fatar bakin su ma laysa fi qulubihim abinda ba shi bane a cikin zukatan su wallahu a'lamu bima yaktumuna Allah masanin abinda suke boyewa ne alladhina qalu li ikhwanihim sune waɗanda suka dinga cewa ƴan uwansu wa qa'adu su kam dama sun yi zaman su a gida law aqa'una sai suka dinga cewa ƴan uwansu da suka fita yaki aka kashe su law aqa'una da dai sun bi shawarar mu ma kutilu to da su ma ba kashe su ba qul ka gaya musu ya kai annabin Allah sallallahu alaihi wasallam fadra'u an anfusikumul mauta ku hana kanku mutuwa mana ku kare wa kanku mutuwa ku kanku in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya waɗannan ayoyi in ka dauko wa ma kana li nabiyyin an yaghul kamar yanda ibnu jarir at-tabari a cikin tafsirin sa ya kawo maganganun salaf game da dalilin saukar wannan aya an ce ta sauka ne a yakin badar akwai wata qatifa kamar ko riga ko wani tufafi wanda aka nema aka rasa bayan an tattara ganima to sai wasu daga cikin sahabbai suke ganin ko annabi ne yake sha'awa ya dauka to wannan dan ji cewa ko annabi ne ya dauka ba a ganta ba to shine suka ce wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan shine dalilin da yasa Allah ta'ala ya saukar da wannan ainihin wato aya wa ma kana li nabiyyin an yaqul akwai qira'a wa ma kana li nabiyyin an yughal kamar yanda muka karanta jiya idan ya zaman to mun karanta shi da waccan qira'a wa ma kana li nabiyyin an yughalla bai dace ba a ha'inci annabi kenan bai dace ba annabin Allah ya amince a tattara kayan ganima sannan wani ya biyo sawu ya fakaici idanu ya zo ya dauke wani abu cikin kayan ganima bai dace ayo annabi haka ba in ka dauke shi wa ba kana lil nabiyyi an yughal ko bai dace ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wani muqami ko ya auki wani karbo wani sako amma wajen muqamin wajen office din da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada mutum sannan mutum ya amfani da wannan office yayi ha'inci bai dace ba ha'intar mutum mai daraja mai kima irin wannan laifi ne ba dan kankani ba wasu kuma suka ce wa ma kana lin nabiyyin an yaghulla bai dace ba a jingina sifar ha'inci ga annabi menene ha'inci Al-Allama Nasir al-Sa'idi rahimahullah yake cewa al-ghulul huwa al-kitman min al-ganima huwa al-kitman min al-ganima ma'ana shine boye wani abu daga cikin ganima ganiman nan Allah ta'ala ya faɗi yanda za a yi da ita wa alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lir-rasuli wa lidhul qurba wal yataama wal masakin wa ibnis sabil haƙƙi ne ganima haƙƙi ne na wato Allah da manzansa da ƴan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam da fakirai da miskinai da Allah ya lissafa waɗanda suke da haƙƙi da ganima da haka abinda yake na hadaka abinda yake na tarayya amfanin ba naka bane kai kadai namu ne mu duka amma ka keɓanci amfanin da kai kadai ba tare da yawun mu ko izinin mu ba wannan shi ake nufi da buri da haka kenan sai zamto ganiman nan in an dauko ta cancakat aka ajiye ta a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama yakan kasa ta ne zuwa kum wa alamu annama ganimtum fa anna lillahi khumsa za a kasa ta gida biyar khumsi dai bisa biyar shine wanda lillahi wa rasulihi wa lidhil qurba wa yanzu za a kasa musu wannan kashi daya kashi hudu kuma shine duk wanda yayi participating yaje ya halarci gurin yakin shi kuma za a bashi wanda yake kan abin hawa akan doki in an tashi za a bashi kaso uku
nasa kaso daya na dokin sa kaso daya kaso biyu wanda kuma yake ya je yakin ne akan kafafuwan sa shi kuma za a bashi wani shiya za a bashi kaso daya haka rabon yake to ya kuma wani zai ga wani agogo ya kaitar da shi bayan ba nasa bane haƙƙi ne na jama'a gaba daya ya wani zai ga wani ainihin wato waya ta burge shi ya wani zai ga wani abu na sanyawa ya kaitar da shi ko na amfani ya kaitar da shi ya sa hannu ya dauke ba tare da sani ba wannan duk wanda ya haka a gurin yaki shi yake nufi da gululi wal khiyanatu fi kulli ma yatawallahu al insan suka ce ba wai iya wajen yaki ba ha inci akan dukkan abin da aka nada mutum duk wani mukami da aka dora mutum aka bashi amanar jama'a aka danka dukiyar al'umma a hannunsa to duk abin da ya dauka ba da izinin al'umma ba ba kuma abin da doka ta ce ya dauka ba to shi ma wannan Anasiru Sa'id yace shi ma gululi ne da aka duk wanda ya rike wannan office babba ne office din ko karami aka bashi wani appointment na gwamnatin tarayya ne ko appointment ne na jaha ko na local government dukkan wani office da aka danka amanar gudanar da wannan abin a madadin talakawa aka danka a hannun wani to duk wani tasrifi da ya fita daga cikin ka'ida da danne wani abu daga cikin abin da ke gudana a office din wannan ana iya kiransa gululi kamar yanda Annasiru Sa'idi rahimahullah yace wa huwa muharramun ijma'an da aka irin wannan gululi san zuciya abu namu ne na mu duka amma kai kadai ka dinga amfani da abin ba tare da izinin mu ba ka dauki abin ba amma san namu bane wani lokaci ma ka dan zo ka dinga ya jefa mana muna tsalle muna iho muna murna kana dan yafa mana muna wato doke wajen dauka alhalin kila kashi ɗaya cikin ɗari na haƙoƙin mu ne ka watsa mana ragowar ma duk da kake tawa da ka da shi duk muna da rabuwa ciki wannan shi ake nufi da gululi wannan ɗabi'a ce haramtacciya wanda Allah madaukakin sarki saboda muninta da rashin kyawun ta yace bai dace ba ma a jingidawa annabi cikin annabawa wannan sifa da aka wannan aya da watanta daga cikin nassosi suna nuna haramcin wannan ɗabi'a ta kha'inci da aka ubangiji ta'ala sai ya bada labari cewa annahu ma yanbaghi bai dacewa wala yaliqu bai kamata bi nabiyyin ga wani annabi cikin annabawa an ya gulla a ce yayi ha'inci li'anna al-gulula kama alimt domin ha'inci kamar yanda ka sani min a'zami adh-dhunubi yana daga cikin zunubai mafi girma ha'inci a amince maka a yarje maka a danka maka amana amma ka ha'inci waɗanda suka danka maka amana nan wannan kaba'ira ce min kaba'irin zunub zunubi ne daga cikin manyan zunubai wa sharrul uyub a cikin aibobi tabo da dan adam zai yi wa kansa mafi sharrin tabo shine taban ha'inci shi yasa Allah madaukakin sarki a karan farko sana anbiya ahu ya fara tsare annabawansa an kulli ma yudannisuhum gabarin duk abin da zai sanya musu dauda ko datti duk abin da zai kazanta su wa yaqadahu fihim ya kawo suka game da su to Allah ta'ala ya tsare annaba daga wannan ya kuma sanya su sune waɗanda suka fi kowa kyawawan ɗabi'u a cikin mutane ya kasance sune mafiya tsarkin zukata mafiya tsafta daga sufantuwa daga dukkan wani aibu da aka cikin aibobin kuma hadda ha'inci waja'alahum mahalla risalati wannan yasa Allah ta'ala ya sanya manzannin sa nan ne bigiran annabta wato sakon sa manzancin sa sannan wa ma'adina hikmatihi nan ce ma'adana wato ma'adana ta hikimomin Allah madaukakin sarki Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata shi yasa Allah ta'ala ya ce Allah shine yafi sanin ina zai sanya manzancin sa duk wanda Allah ta'ala ya annabtar da shi duk wanda Allah ta'ala ya manzantar da shi to wannan mutum ba mutum bane irin sauran mutane mutum ne na musamman a wurin Allah madaukakin sarki tsarkin sa da tsaftar sa da nagartar sa ta kai sidratul muntaha da haka dukkan wata sifa ta tawaya shi yasa ba a jingina wa annabawa dukkan wata sifa ta naqasu ake kokarin turewa da kuma ainin korewa annabawa ita. Shi yasa Allah madaukakin sarki ce bai dace ba a ce wai annabi ne yayi ha'inci ya dauki wani abu cikin kayan ganima kafin araba, bai ma dace. Wannan bai kamata ba kwakwalwa ta karbi wannan sako ba. Ina fata an gane. Sai Allah madaukakin sarki ya ce wannan ha'incin haramtaccen abu ne a shari'ance. Hadisai daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yawa sun zo game da haramta wannan dabi'a ta ainihin wato ha'inci. Za mu dauko wasu daga cikin hadisan, tunda hadisan suna da yawa, mu karantar da kawunan mu dan mu gane girman ha'inci da hadarin sa, mu yi kokarin zamantowa masu amana cikin dukkan abin da aka danka mana na amana, dan kada mu fada cikin waɗanda za su zo da abin da suka yi na ha'inci ranar tashin alkiyama a dauki akan kawunan su. Hadisi na farko da za mu karanta hadithin Abi Humayd al-Sa'id, Allah ya kara masa yadda, yace ista'amala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulun min al-Asd yuqalu lahu Ibn al-Lutbiya ala sadaqa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya bada appointment, ya bada muqami, ya nada wani daga cikin yan kabilar Asd, ya nada shi wani muqami, ya bashi wata amana. Ana kiran wannan mutum Ibn al-Lutbiya. Ibn al-Lutbiya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya danka shi a hukumar zakka da hubusi. Aka ce kana daga cikin waɗanda muka wakilta wajen zuwa tattaro zakka domin a raba ta inda ya kamata. Faja'a faqala. Ibn al-Lutbiya aka ce ka je yankin gundumar Tarauni, ko ka je gundumar abunan municipal ko kumbozo ko wani daga cikin bangarori ka tattaro zakka. Da ya tattaro zakka sai ya zo ya ce hadha lakum wa hadha uhudiyani. Ibn al-Lutbiya sai gashi ya zo da jakunkuna guda biyu, ya zo ya ajiye gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce wannan naku kenan, ya ma'aikin Allah, aiken da kuka yi min nan tattaro zakka ga naku, wannan kuma nawa ne, kyauta suka bani. Hadayal ummal kenan, alherin office da ake magana. Da aka ta karkashin office ɗinsa sai aka yi masa alheri, ma'ana ga wannan aikin da aka sashi, wannan kuma su wajen da yaje tattaro zakkar a hannunsu sai suka bashi a matsayin alherin office. Faqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala al-minbar, nan take manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya hau kan minbari. Faqala, sai yace ma balul amilu naba'athahu ala amalin fa yaqulu hadha lakum wa hadha uhdiya li. Me yake damun wani daga cikin ku? Me ya shafi, wato me ya same ku ne za mu dora mutum aiki, mu bashi appointment? Me ya same ku ne za mu tura mutum mu ce ya karko sako, amma sai ya zo mana da wani bayani ya ce wai wannan shine namu, wannan kuma kyauta aka bashi? Afala jalasa fi baiti abihi wa ummi fayanzuru ayuhda ilayhi amla. Me zai hana ya zauna gidan uwarsa da ubansa ya gani in za a kawo maka kyauta? Wallazi nafsu Muhammadin bi yadi, yace na rantse da wanda ran Annabi Muhammad ke hannunsa, la yati ahadukum minha bi shay'in, babu wanda zai zo da irin wannan kyautar hadayal ummal, cin hanci kenan da rashawa, babu wanda za a bashi irin wannan ya zo da shi, illa ja'a bihi yawmal qiyamati ala raqabati, face abun nan da aka bashi sai ya zo da shi a dauki akan kafadin sa ranar tashin alkiyama. In kana ba'iran, idan raqumi aka bashi mun ce karbo zakka, sai aka bashi toshiyar baki, domin duk wanda sai bayan ya hau muqami aka yi masa kyauta, wannan ita ana maganar ita ake kira hadayal ummal. Da kafin ya zama his excellency, kafin ya zama distinguished, kafin ya zama honorable, kafin ya zama SA, kafin ya zama PA, kafin ya zama commissioner, kafin ya zama minister, babu wanda ya taba aiko masa da koda tagiya. Amma yanzu ana cewa an nada shi yana cikin list din ministoci, yana cikin list din ainihin wato abin nan commissiononi, ya ci zabe sai kaga kyaututtuka suna ta bullowa ta bangarori daban-daban. Irin wannan kyaututtukan haramun ne mutum ya karbe su, su ake kira hadayal ummal. Irin wannan kyautar Ibn al-Lutubiyya ya karba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya nuna bacin ransa akan wannan, domin wannan yana daga cikin irin abu na farko da ake yi wa mutum illa da shi in an daga shi a office. Domin duk wanda ya karba to zai ji nauyin wanda ya karba daga gare shi. Da aka Annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda aka bashi irin wannan ya karba zai zo da shi ranar tashin alkiyama. In raƙumi aka bashi zai zo da shi yana ɗauke da shi aka lahuru ga raƙuman nan yana ta kuka irin na raƙuma. Aw baqaratul laha khuwar, idan saniya aka bashi yana ɗauke da ita tana kuka irin na shanu. Aw shatun tay'ar, ko kuma akuya ce zai zo da ita ranar tashin alkiyama tana kuka irin na awaki. Thumma rafa yadayhi ala hatta ra'ayna hufrata ibtay, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannayensa har sai da muka ga hasken hambatarsa sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, sannan sai ya ce Allahumma hal ballagtu, Allahumma hal ballagtu, Allahumma hal ballagtu sau uku. Da naku an ce an nada shi wani mukami, shikenan ba ma shi ba, kai ma da ka shafe shi, ko a matsayin ka na dan uwansa, ko a matsayin ta na matarsa, ko yayansa, su ma kakarsa ta yanke saka, an dinga aiko musu da kyaututtuka kenan. Hadayal ummal kenan. Manzo Allah yace lokacin kan ka zama kansila me yasa basu baka ba, kafin ka zama chairman na local government me yasa basa basan sun san da kai, me yasa basu aiko ba da kyauta ba, me yasa lokacin kafin ka zama gwamna me yasa ba aiko ma da kyauta ba, me yasa lokacin da kake farar kula ka baka da kowane appointment na siyasa me yasa ba baka kyauta? A yaushe ne ka fi buƙatar kyauta? Lokacin da kila kan ka hau kake da bukata, amma bayan ka hau kyauta ta mecece? Kai ma mai bada kyauta ne a lokacin? Wannan ya nuna wannan kyautar da biyu ake ba masu mulki ita. Shi yasa musulunci ce bai aminta da irin wannan kyautar ba. Mun yi dogon karatu a karkashin wannan a cikin alhalal wal haram a cikin wannan masallaci a karatunmu na wannan gaba da muka zo. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah ka sheda na isar da sako, ya Allah na isar da sako, ya Allah na isar da sako. Wannan hadisin Imam al-Bukhari ya rawaito shi da Imam Muslim. Akwai hadisi na biyu, hadisin Abi Huraira, shi ma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya tashi a cikin mu, sai ya ambaci gululi, fa azzabahu wa azzama amrahu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamba masha'anin gululi, ya kuzunguta al'amarin gululi da irin hadarinsa. Sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ulfiyanna ahadukum yaji'u yawmal qiyamati ala raqabatihi ba'irun lahu ruga fa yaqulu ya rasulallahi ajifni, yace ɗayan ku fa kada ya zo ranar tashin alqiyama yana dauke da tantan ta ha'inci da ya ha'inci lokacin yana kan muqami, ya zo da ainihin wato littattafai da kayan ilimi lokacin a ma'aikatan ilimi a nan shi ya yi almundanarsa. Manzo Allah ya ce lokacin da zai zo yana ɗauke da littattafai da chalk, kada ya zo ya ce in kawo masa agaji ko in kawo masa ɗauki. Lokacin da aka naɗa shi yana da muƙami a ma'aikatan lafiya, kada ya ɗauka zan kawo masa gudunmawa lokacin da zai zo da katan-katan na direb da magunguna wanda ya sama da fadi da su. Haka dukkan wani muƙami ko wani matsayi da aka ba mutum yayi sama da fadi, yayi san zuciya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ranar da zai zo yana dauke da wannan abu ranar tashin alkiyama, kada fa ya zo waje na yace ya ma'aikin Allah ya gifni fa aqulu, yace ko ya zo waje na, manzo Allah yace gara in ga maka amsar tun yanzu, ko da mutum yayi irin wannan san zuciyar ya zo waje na, zan ce da shi la amliku laka minallahi shay'an qad ballagtuka. Bazala zai ce ba abinda zan iya amfana maka a wurin Allah ba, zan iya kwatarka ba yau dan na isar maka da sako. La ulfiyanna ahadukum yaji'u yawmal qiyamati ala raqabatihi farasul laha habhaba, yace ba zan randa mutum ya zo ranar tashin alkiyama yana dauke da ainihin wato doki yana haniniya akan kafadarsa. yazo yace ya rasulullahi ajitni faqulula faqul zan bashi ansa ne la amliku laka minallahi shay'an qad ballagtuka na isar maka da sako la ulfi yanna ahadukum yaji'u yawmal qiyamati ala raqabatihi samitun fayaqulu ya rasulullahi ajitni faqulula amliku laka minallahi shay'an qad ballagtuka ko abinda baya magana mutun ya dauka a filin land yake amma aikatan land da sabiyo anan yake yayi sama da fadi ya azurta kansa da fulotai da filaye na al'umma zai zo da fulotar ranar tashin alkiyama wutan lantarki ne yayi sama da fadi da ita aka dinga fitar da kudade suka handame kudaden suka wawashe wallahi za su zo da su ranar tashin alkiyama kayin ji za a dora mutun ranar tashin alkiyama yanzu da shi manya-manyan transformomi da aka ce mutum ya raba yayi sama da faɗi da su wallahi sai ya zo da su ranar tashin alkiyama kan kafadinsa in ma'aikatar ruwa ne haka alimin buhu-buhu na alimin da mutum ya kisawa a cikin ruwa aka kisamar da ruwa bututa yayin da aka ce abin nan duk mutum yayi sama da faɗi wallahi sai ya zo da su ranar tashin alkiyama wallahi wannan magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa gaskiya ne ba ƙarya bane ba kuma wasa bane mutane kawai sun samu amana sun samu wani national cake haka ake kiran wai arzikin Najeriya national cake ai da kai ma da ka hau kawai kai ma ka sa askaka ka yanka wai isi national cake saboda haka national cake mutane suna mutuwa da yunwa da kishirwa da rashin abubuwan rayuwa mutane suna mutuwa saboda rashin kyawun hanyoyi mutane suna mutuwa asibitoci saboda rashin ingantaccen lafiya mutane suna mutuwa saboda rashin tsaro mutane duk waɗannan kudaden ana yin budget da su ana fitar da su amma wasu suna sa aljihun su wasu sun azurta kansu da kudaden ƙasa sun talauta mutane an tsiyata ƙasa kuma mutun yayi tsammanin wai shikenan babu hisabi mutun yayi tunanin wai yayi wa talaka wayo an cuci talaka ba yanda ya iya an wawashe kudin dukiyar al'umma ba yanda aka iya saboda haka mutun ya fanta ma iyalansa sun fanta ma ƴaƴansa sun fanta ma an yi facaka an yi wadaka da dukiyar al'umma kuma shikenan ba hisabi wannan yaudarar kai kware da gaske annabi sallallahu alaihi wasallam ne da kansa yanzu gashi yana karantar da mutanen Najeriya yana sake nanata mana cewa gululi hadarinsa ba dan kankani bane babu yanda zaka yi dashi in kaje dashi ranar tashin alkiyama akwai hadisi na Adi ibn Amira al-Kindi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya ayyuhan nas ya ku mutane man amila lana minkum amalan duk fa wanda muka bashi appointment a cikin ku wanda muka dora masa wata amana a cikin ku wanda muka bashi wani mukami muka nada shi MD ko muka nada shi ainihin wato abin nan IG ko wani dukkan wasu mukamai da ake nada mutane yace duk wanda muka nada shi fakatamna minhum khidan ya koye yayi sama da fadin allura allura ka kalli wannan maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mutun yayi mana sama da fadin allura fa ma fauqahu ballantana abin da yake sama da allura fa huwa gallu mahaiji ya ci gululi ya ci bihi yawmal qiyama wallahi sai ya kawo sai ya zo da shira na tashin alqiyama qala hankalinsa abai ya tashi yanzu allura yanzu kenan ko dan yaya mutum ya ci yar karba alherin office ko dan yaya mutum aka dora masa alhakin amana irin wannan ya ci yanzu a halin da ake ciki wanda yake ci ma shine ba gidaje shine ba kauye shine wanda bai waye ba kuma ana ganin a tsiyace a talauce zai mutu saboda ya samu dama bai amfani da ita ba kwanan nan wani dan uwa yake ce min office din da yake kai yana kokarin kamantawa wanda yayi retire aka dora shi akai shine yake kiran sawa ya ce naji ka matse kai kokari ka fita da fitarka kaga bai fota ni ba kai ma kai retire naji an ce ka tsaya kana wani tsantsi ne saboda shi wancan din yana da gidaje yana da fulota yana duk da irin wannan rashin gaskiya to yanzu wasiyar da yake wa magajinsa shine shi wa bai fita da fitarsa yace kuma time to time zai ta kiran sai ya ce na ina fa gaya maka fa naji ana ta cewa ka dan saki fa aje ka matsa da yawa yace ni ina tsoron haduwa ta da Allah ina tsoron kwanciya a kabari shi kuma yana cewa diba shi ma haka ya diba ana maganar allura in mutun ya salwantar da allura a office din sa da gangan bisa san zuciya saboda ya ji dadi matansa su ji dadi ƴaƴansa su ji dadi waɗanda yake so su ji dadi allurar nan ta al'umma ce ya dauki allura ta al'umma ce fa amma ya dauki ta allura annabi sallallahu alaihi wasallam ce to ina ga kuma abin da yake sama da allura manzo Allah ya ce wallahi yayi gululi yayi haƙinci kuma zai zo da abin da yazo yayi haƙinci da shirana tashi ran kiyama faqama rajulun min al-ansar aswad wani mutum cikin lansarawa sai tashi mujahid yake cewa an ce shine sa'ad ibn ubada an ce manzo Allah yana fadar wannan hankalin sa'ad ibn ubada ya tashi ka anni anzuru ilai faqala ya rasulullah yace ya makin Allah yake bil anni amalaka yace ya makin Allah ni dai office din nan ba zan iya ba karba ni dai muqamin nan na hakura da shi appointment din nan da Allah a ba wani matsayin nan ya ma'aikin Allah yayi min nauyi ba zan iya ba allura ya ma'aikin Allah kace sai mutun ya zo da ita ranar tashi alkiyama sai mutun yayi bayani mutun ya wawashe kudin local government ya dauka kuma shikenan ya ci banza mutun ya handa mai kudin jaha mutun ya handa mai kudin kasa ya zama kamar tururuwa yana ta tara abinda ba shi da lokacin cin su bai da bukatar su sun fi karfinsa sun fi karfin cin iyalansa amma danketa da mugunta ya tattare ya hana mutane da yawa su amfana Sa'ad bin Ubada ya ce ya makin Allah karba aikin nan ikbil anni amalaka ya ce ya makin Allah karbi aikin nan naka daga wajena qala wa ma zaka manzo Allah ya ce Sa'ad me ya faru ne mutane suna ta cewa a basu kai an baka kuma ka dawo da shi mutanen da har abinda matsayin da wato office din da har kamun kafa ake har cin hanci ake bayarwa dan akai mutum ana ganin in mutum ba wani dan gaban goshi bane ma a gwamnati ba a kai shi wannan akai ka wannan matsayin kuma kace ba ka so akai ka wannan matsayi wanda in ba a san ka sai akai ka inda zaka yi ta rigima da takardu wai shine ana ganin wai an yi ma bita da kulli kenan an kai ka inda kai inda zaka hadu da Allah lafiya wa kuma nan ne yake ganin an tozarta ka inda halakar take kuma kai ainihin wato shafaffe ne da mai nan ake kai ka ka dumbuza kai ma inda kake so manzo Allah ce me ya faru sa'at qala sami'tuka taqulu kaza wa kaza yace ai ma ya makin Allah maganganun nan ne naji sun yi nauyi naji ka ce kaza da kaza allura fa ya makin Allah ka ce in mutum ya salwantar da ita sai yayi wa Allah bayani qal manzo Allah ce wa ana aqulu zakal an barin sake maimaita ma yanzu baka ji ba da kyau sa'at sake bude kunnuwan kazan sake nanata maka wannan maganar in baka ji ba manista amalnahu ala amalin falyaji bi qalilihi wa kathir fama utiya minhu akhadahu wa ma nuhiya anhu inta ce wannan maganar babu wanda ya isa ya goge ta haka take duk wanda muka bashi aiki duk wanda muka dora masa wani alhaki muka bashi amanar al'umma falyaji bi qalilihi wa kathiri muna so ya kawo mana haƙin al'umma gaba ɗaya kadan ne ko mai yawa in rada ni ofisa aka baka duk tattaro ka kawo kar ka ce to ayan ka kawo ma wasu cinyewa na su abin da ya shafe ka in baka so kana ganin aikin ba za ka iya ba aje annabi ya ce in muka tsora mutum aiki ya kawo mana da karami da mai yawa duk ya kakkawo fama uce minhu akhazahu abinda aka ce gashi na haƙƙin sa ne office din ya tanadar masa akwai allowances na kaza akwai kaza a doka duk an halatta masa to iyawa idan zai taba wa ma nuhi anhu abinda aka hana shi intaha ya halu wannan shi ma ainihin wato hadisi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi kuma hadisi ne na Muslim daka in takamar ka kace abinda ka diba ba kudi bane an yi magana an baka misalin doki an baka misalin raquma saboda a wancan lokacin sune arziki kuma sune in ma mutum zai dauka zai iya dauka a yanzu ka kawo duk abinda ake sata a gwamnatance zai iya shiga cikin wannan hadisi in ka ce kudi shine salit wanda manzo Allah ya faɗa a wancan hadisin yace zai zo da as-salit as-salit suka ce kudi kenan shi kudade ya sata daloli aka maida su dala aka maida su kaza aka binne wasu aka zuba wasu a cikin guri kaza aka kai wasu kasashen waje wallahi duk sai mutun yayi wa Allah bayani sai ya zo da sura na tashin alkiyama ga wani hadisin da yawa mu tsaya a kansa Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yace sayyidina Umar ibn al-Khattab ya zantar da ni wani hadisi lamma kana yawm khaybar yace sayyidina Umar yace ran da akai yakin khaybar aqbala nafarun min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ga wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun taho suna yi wa annabi bushara faqalu suka ce fulanun shahid wa fulanun shahid suna ta ga wa annabi wayanda aka suka shahada suka ce ya ma'aikin Allah mun zo mu taya ka murna mu yi maka albushir wala da ya samu shahada wane ya samu shahada wane ya samu shahada saboda ya mutu a wurin daukaka addinin Allah hatta atau ala rajulin suna ta lissafawa har sai da suka ambaci wani mutum sun zo kan lissafin sa suka ce wane shi ma yayi shahada fa qalu fulanun shahidun fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kalla inni ra'aytuhu fi nari fi burdatin ghallaha aw aba'ati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna mentioning din sunan wannan sai manzo Allah ce a abin da shi kalla yace samson bai yi shahada ba dan na ganshi a wuta saboda wata falmaran da ya sata cikin kayan ganima Allah gafarta malam mutun ya saci falmaran falmaran mutun ya saci mayafi kwaya daya ya saci falmaran annabi ya ce ya ganshi a wuta ka saci miliyoyin mutane ka dauka kasha ka saci biliyoyin al'umma kuma ka dauka shikenan saboda kawai a duniya ba wanda zai maka hisabi kafi karfin EFCC kafi karfin ICPC a kafi karfin duk ba wanda zai tuhume ka shikenan kawai shikenan ka shikenan sai ka dinga rayuwar ka yanda kake so kuma ka je Allah ya saka aljanna mutum daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fita jihadi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma mutu a gurin jihadin ba a ingila ya mutu ba ba a faransa ya mutu ba ba a wata kasa cikin kasashen da ake zuwa ya wace ya wace ko sharhoriya ba fa a can ya mutu ba ya mutu ne a wajen jihadi tare da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ana ganin ya dace da shahada annabi yace kayya aka ce wane shi ma yan shahada yace kayya ai wannan nan da kuka ambata ni na gan shi a wuta me ya laifin sa gran ya sace na local government ko na jaha miliyan nawa ya sata falmaran din in aka yi mata kudi ta kai dala miliyan nawa falmaran ce fa falmaran dududu ta kai naira nawa kuma falmaran irin ta wancan lokacin ba ta zo ballanta zaka ce yanzu an sa mata kaza ta yi tsada ita kadai ya dauka a cikin kayan ganima ita kadai annabi yace na ganshi a wuta kuma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idhhab banadi fil nas nan take manzo Allah ya aiki sayyidina Umar yace ka je kai shela cikin mutane innahu la yadkhulul jannata illa al mu'minun ka gaya wa mutane fa ba yanda za a yi mutane su shiga aljanna sai suna sai mu'minai ba masu shiga aljanna sai mu'minai da aka ba yanda za kai kana da super ha'inci da satar dukiyar al'umma ka sa ran kana cikin mu'minai sai ka yi sata sai ka sata sai ka debo wasu mutane ko wasu malamai zai kai su su je su yi umara da kuma malamai waɗanda suke makiya Allah masu bada fatawa cewa in aka je aka yi wa mutum umara da an mada wafi bakwai sau bakwai shikenan duk kudaden da ya sace shikenan kawai ba wani ba abin da in kuma ya hadu da miyagun malamai masu wanda suka fi kowa hadari masu sace imani su wannan ya ce akwai ma su suke sa irin wannan masu je su dinga tabargaza domin sun ce akwai wani istighfari wani wato wanda suke ba mutum ya je yi shi wannan istighfarin ma in ba ka da zunubi da yawa ma sai cinye hasana dinka ka ji wani iskanci wani irin istighfari wai wani irin wuridi ne in aka baka in ba tarin aikin lada gare ka ba to in ba zunubai kake manya manya ba to zai fi karfin zunuban ya cinye zunuban kuma ya koma ya dinga cinye kyawawan ayyukanka wai irin sa ne suka ce in ka zo ranar lahira in ka zo shiga aljanna wai kai wa kofa aljanna sai kai mata kerere ka kereta to in ka je ka dan yi tafka tafka sai a danyo kasa in ka sake zuwa ka sake danne dukiyar al'umma sai a sake yo kasa da kai to har kuma kai daidai kai balance wani dan uwa da yana ga yamma sai ka dauka ƙarya ne yace shi halitta bun haka bashi litta falalal zinubai daga ciki har da falalal kisan kai falalal luwadi falalal zina falalal waye falalal waye duk su suke dora irin waɗannan da yawa daga cikin waɗannan ƴan siyasa tamu duk irin wannan malaman ne suke dora sa wannan keken bera a ce kawai mutun yaje ya tabar gaba ko kuma wani shehi ma yace zai su mogalin dinka cikin aljihun sa ranar tashin alkiyama ya kawai je kai ta abubuwan ka kawai shi dai kai ta kai ta hidima kawai shehi zai ce kai dai kakkafa sa ai ta hidima ta kawo masa kayan arziki yana ci yace ba komai ko lahira aka je mu ne to in ba irin wannan imanin mutane suka yi ba in dai mutum yana wato in kokolwan mutum tana bashi sako daidai in dai ya yadda zai je lahira ya mutum zai dinga yi wa kansa wannan ta'adil ya mutum zai dinga lodan wa kansa wannan irin muyagun kayayyaki masu mugun nauyi ya tafi da su lahira ana maganar ranar tashin alkiyama mutumin da ya zo da sallah mai kyau mai azumi mai kyau sadabinan zakka mai kyau haji mai kyau ayyukan alkhairi ya zo da su amma aka ce shine wanda manzo Allah ya ce muflis ranar tashin alkiyama wanda zai zo ya zagi wannan ya ci mutuncin wannan ya ha'inci wannan yayi kaza za a dinga dibar sallar sa ana biyan bashi a debi azumin sa a biya bashi a debi sadakar sa a biya bashi a debi kaza a biya bashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan masu bin sa bashi suka yawa ayyukan sa na alkhairi suka kare sai a fara debo zunuban sa ana dora masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan shine tantirin matsiyaci ranar tashin alkiyama shine wanda yazo bi salatin wa siyamin wa sadakatin wa zakati duk yazo da wannan ayyuka din amma ya cuci wannan ya haici wancan ya zalunci wancan a ba wannan daga hasana din sa a ba wancan daga hasana din sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan hasanarsa ta kare to sai kuma dinga debo zunuban su sai kuma dinga dora masa ni dai ban ga sallar da mutum yake da ita ba da yake ganin ya zalunci al'umma an je za a iya balance da sallar sa ranar tashin alkiyama ban sani ba ko masu satar irin dukiyar al'umma masu almundana suna da wani tarin aiki na alheri da suke ganin za su iya biyan ƴan Najeriya abinda suka sata Allah ya ganar da mu Allah madaukakin sarki yake cewa afa man ittaba ridwan Allah kaman ba'a bi sakhatin min Allah wa ma'awahu jahannam wa bi'sa al-masir yanzu wanda yabi neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala ya yi daidai da wanda ya dawo da fushi daga Allah madaukakin sarki kuma makomarsa ita ce wutar jahannama tir da makoma in ta zama wutar jahannama hum su dinnan da wanda suka bi yardar Allah da waɗanda suka dawo da fushin Allah hum darajatun inda Allah dukkaninsu mataki mataki ne hawa hawa ne a wurin Allah wallahu basirun bima ya'maluna Allah mai ganin abin da suke aikatawa ne anan Allah madaukakin sarki yana ba da labari cewa la yasawi man kana qasduhu ridwanallah wanda manufarsa neman yardar Allah manufarsa yayi aiki da zai sami yardar Allah ya wannan zai zama ma'aunin su daya da wanda shi kullun aikin sa ba haka bane fa huwa mukibbun alal ma'asi wanda kodin shi zaka same shi ya dukufa akan saban Allah musqidun li rabbi kullun kokari yake ya fusata ubangijin sa hadha la yasawiyani fi hukumillah wannan a wajen hukuncin Allah ba za su zama daidai ba